daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka yake magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodin shi muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan kun huta lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa tare da ku a daidai wannan lokaci.
Irin waɗannan kalamai na batanci da sun zarafi sun yawaita a ƙasar nan musamman kuma a cikin ƴan watannin nan da suka shuɗe.
Shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta Nowa kenan yake kira ga ƴan siyasa da su yi takatsantsan da kalamai na batanci yayin da aka tunkari zaben 2019 a Najeriya. Sannan za ku ji cewa cibiyar ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa wato International Press Institute ta nuna takaicinta bisa ma mai ofishin gidan jaridar Daily Trust da sojojin Najeriya suka yi. Ko da yake dakarun Najeriya sun zargi gidan jaridar ne da fitar da wasu bayanan sirri da suka ce yayi wa matakan tsaron ƙasar zagon ƙasa. Kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan takaddama? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin irin hasashen da masana ke yi kan tattalin arzikin ƙasar. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga Najeriya. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin kasar Gabon ta kwace iko da Libreville babban birnin kasar bayan wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a cewar jami'ai a yau dinnan Litini. Wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran juyin mulkin Laftana Kelly Odon Obiang wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abin da suke kira kungiyar ƴan kishin kasa da kadi jami'an tsaron Gabon. Obiang ne wato karshen kamu a cikin gungun manyan sojoji biyar da aka kama a Gabon a yau dinnan Litini. Sojojin gwamnati sun halaka wasu sojoji biyu masu nasaba da yunkurin juyin mulkin. Mai magana da yawun gwamnati Guy Bertrand Mapungu ya ce an shawo kan al'amarin zuwa yammacin yau dinnan Litini kuma gwamnati ta sake kwace gidajen rediyon gwamnati da kuma wata babbar hanya mai hada wasu muhimman wurare a Libreville babban birnin kasar wanda dama wurare biyun ne kadai wato wannan juyin mulkin ya shafa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi jawabi ma kasar a gobe Talata kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron kasa dangane da iyakar Amurka da Mexico kafin ya je wurin kuma da kansa ranar Alhamis saboda ya tabbatar da halin da ake ciki game da yunkurin ko kokarin dakile kwararowar bakin haure. Yau Litini Trump ya bayyana shirinsa na yin jawabi ma ƙasa ta gidan talabijin kuma a daidai lokacin da jama'a suka fi saurare. Trump ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan da sakatar yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders ta ce shugaban na Amurka zai gana da dogarawan tsaron kan iyaka mai tsawon kilomita 3,200 tsakanin Amurka da Mexico. Ziyarar ta Trump na zuwa ne a daidai lokacin da aka shiga kwana ta 17 a jere da wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka ke rufe. Sanadiyar takaddamar da ake yi kan bukatar Trump ta samar da kuɗi dala biliyan 5 don gina shingen dakile kwararowar bakin haure akasari daga kasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka. Shugaba Trump ya ce zai janye sojojin Amurka 2,000 ne daga Syria yadda ya kamata a yayin da kuma ake ci gaba da yaki da kungiyar ISIS. A wani jawabi koko bayani ta kafar Twitter a yau dinnan Litini, Trump bai bayyana jadawalin janyewar ba. Sannan ya yi Allah wadai da abin da ya kira labarin kage a jaridar New York Times cewa ya yi amai ya lashe dangane da cewa da ya yi ranar 19 ga watan Disamba za a yi janyewar ce cikin gaggawa abin da hadimansa a lokacin suka ce zai kai kwanaki 30. John Bolton mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na Amurka a yayin wata ziyara da ya kai Isra'ila. Ya bayyana ranar Lahadi cewa sojojin Amurka za su ci gaba da kasancewa a Siriya har sai an murƙushe ISIS, kuma gwamnatin Trump ta samu tabbaci daga Turkiya cewa ba za a kai hari ma mayakan Urdawan da suka hada kai da sojojin Amurka ba. To, kuna fashin labaran ne daga sashen Hausa na Amurka a nan birnin Washington DC. Thailand koko hukumomin Thailand sun ce yarinyar nan yar asalin Saudiya wadda aka tsaye da ita a Thailand yayin da take kokarin gudu zuwa kasar Australia neman mafaka ta bar filin jirgin saman Bangkok, kuma tana karkashin kulawar wata hukumar Majalisar Dinkin Duniya. Hukumomin sun faɗi yau din da Litini cewa Rahab Muhammad Akunam tana hannun wata kungiyar Majalisar Dinkin Duniya, amma duk da haka an tura jami'an tsaron kasar ta Thailand don su kare ta. Rahab yar shekaru 18 da haihuwa ta tsere daga Kuwait inda yan gidansu suka je hutu.
Ibrahim Kalamu Sigarba kene karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, hukumar wayar da kan al'umma ta NOAA ta koka akan yawan amfani da kalaman da ta kira na ɓatanci da ake samu a ƙasar a daidai lokacin da ake haramar zaɓe, tare da yin kira ga shugabannin siyasa da su jawo magoya bayansu kunni. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda ana ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Dr. Dauda Abari shine yayi wannan jawabi a wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da ya kira a Abuja, inda yake cewa
irin waɗannan kalamai na ɓatanci da cin zarafi sun yawaita a ƙasar nan, musamman kuma a cikin 'yan watannin nan da suka shuɗe. Babu fa wani abu bane da zaman lafiya. Duk abin da ka gani ɗan adam ya cin ba nasara a kansa sai akwai zaman lafiya da walwala. Ƙasar nan tana cikin hali da aka yi mata barna na shekaru da yawa da suka wuce. Yanzu an samu gwamnatin da take nema ta dawo da waɗannan al'amura da suka ɓaci bisa kan turba madaidaici. Amma waɗanda ba su nufin ƙasar nan da alkhairi su ne yanzu suke fitowa ta kafofi daban-daban domin a mai da duk wasu nasarori da muka samu a cikin 'yan shekaru biyu uku da suka wuce a mai da mu baya.
Na tambayi ƙwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari, ya yake kallon wannan salo da 'yan siyasa suka bullo da shi a yanzu?
Ita wannan al'ada kwata-kwata ba ta da kyau a ƙwarai da gaske, saboda siyasa kamata ya a ce an yi ta bisa ga turbar yi wa jama'a aiki ko kuma alƙawarin musu aiki, sa'annan wannan aiki ko kuma rashin aikin ya zama shine mizanin da za a rika gwada dacewa, ƙwarewa ko kuma akasin haka na dan takara. To amma kawai a rika kiran dan takara ana masa yarfi, ana masa sharri, ana zantuka na ɓatanci, wannan ba shi da kyau ƙwarai da gaske. Sa'annan daga lokaci zuwa lokaci wannan abu yana iya kufula masu adawa da juna su rika ɗaukan waɗansu matakai waɗanda ba sa kan doka.
Wani mataki hukumar za ta ɗauka wajen shawo kan matsalolin da suka kunno kai irin su zargin sayan katunan zaɓe da kuma cin zarafin juna? Har ila yau ga Dr. Dauda Abari.
Wannan hukuma tamu ta shirya na farko taron bita na tabbatar akan cewa mun yi wa ƙasa jawabi, mun kira jami'an tsaro, mun kira jam'iyyun siyasa, mun kira ƙungiyoyi masu zaman kansu, mun kira wakilan ƙasa-ƙasa, sa'annan mun kira duk waɗanda masu faɗa ne a ji ta hanyar Jama'atul Nasrul Islam da kuma Christian Association of Nigeria. Za mu yi taro na bita inda za mu tabbatar akan cewa mun kawo 'yan siyasa suna zaune kowa na kallonsu, mu yi magana da su, su ba da tabbacin akan cewa za su yi da'a ma juna, za su yi ma da'a dokokin ƙasa, za su yi da'a abin da tsarin mulkin ƙasa ya faɗi, tabbata mun yi zaɓe ingantacce kuma zaman lafiya.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda mako guda bayan soma zartar da kasafin kudin kasar na 2019 masu sharhi akan sha'anin tattalin arziki sun gargadi mahukunta akan buƙatar ɗaukan wasu muhimman matakan da za su bada nasarar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar a tsawon wannan sabo shekara. To ko yaya tattalin arzikin ƙasar zai kaya a wannan shekara? Tambayar kenan da Suleimanu Barma ya fara yi wa Dr. Sola Abdullahi, masani a fannin tattalin arziki a wannan hirar da suka yi.
Muddin muna cikin wannan kangi na kudin da faransa take kiro mu. Abadan lillahi haka ne za a yi tattahiya. Kadi ba gani minister din finance din minister din kasafin kudi kahin su yi wannan budget nasu. In kun lura da kowane lokaci sai an samu wata tawaga ta wannan asusun lamani ya zo an yi dumumuwa a gura musu yanda ya kamata su tsara abin sannan su hudun mushi. Kullum haka ne wa. Kaga dai yanzu abu biyu gare mu wanda muke kawawa da shi. Man petrol da uranium. Man petrol din nan da uranium din nan ba mu ke sa kudin su ba, ma mu ke shinwada kudin su ba ko kuma farashin su a bisa kasuwar duniya. Kaga ne ko lissahin duniya ne ake yi. Sai mu ce ai za a saida man petrol gangan man petrol guda za a saida ta dala 60. Amma sai a tashi a waye gari nan da wata biyu ganga ta wadi ta komo ma dala 40. Kaga za a ta kenan kaga dai duk wannan lissahin da kuka yi ya koma na banza. Saboda da shi ne kuka dai mun ga wannan abu ya faru a Nigeria. Shi yasa mu fatan Allah ya sa wannan gurin da shugabannin kasashen Afrika na CDAO gabaɗayan su da suka ce suna son su cimma gurin kuɗi bai daya na kasashen Afrika wanda suke cikin yankin CDAO zaman to sun samu kuɗi bai guda don aka same su to shi yasa za mu zanki tsari wanda yake namu ne tsarin nan kuma namu da irin ƙarhin tattalin arziki ƙarhin tattalin arziki kuma yana ta yadda irin abin da kuke sarrafa cikin ƙasar ku.
Wato kana nufin yawaita kafa kamfanoni ita ma wata hanya ce da za ta taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa.
In kana da kamfanoni waɗannan kamfanonin kowanne ne ya harsashen ga abin da ke saidawa lokaci kaza. In aka yi wannan gangama sai a gani tattalin arzikin ƙasa ya ne zai haɓaka daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci. Hakan ne ake yi yau shekara nawa kuna ganin in aka yi wato raskwana na PNUD. Kullum Nijar tana ƙashe. Kullum. Man fetur ne babu, Iran ne babu ko kuma ne babu.
A baya-bayan nan shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya sanar cewa tattalin arzikin Nijar ya bunƙasa a shekarar da ta gabata. Ci gaban da ake alakantawa da sahihancin tsarin kasafin ita wannan shekara. Abinda ake ganin watakila manuniya ce ta samun ci gaba a wannan shekara ta 2019. Shin me zaka ce?
Kari aka ce ana biki girin ku yace in ganya ƙasa. Ina imani in kuka tai yanzu kuka bincike a matsayin ku na ƴan jarida kuka tambayi talakawa za su ce muku suna da gidi wanda ba su samu ba a cikin shekara da wurin abin shafi abincin su. Mu ƴan ƙasa ba mu gani a ƙasa.
Dr. Sola Abdullahi, masani a fannin tattalin arziki a Jamhuriyar Nijar. To cibiyar ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa wato International Press Institute da ke kare haƙƙoƙin ƴan jarida a duniya. Ta soki mamaye ofisoshin jaridar Daily Trust da sojojin Najeriya suke yi a ƙarshen makon da ya gabata tana mai cewa ta damu matuƙa da aukuwar wannan lamari. Sai dai dakarun Najeriya sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda katsalandan ɗin da gidan jaridar ya yi wa fannin tsaron ƙasar. Ga Dola Salim da ƙarin bayani.
Cibiyar ta International Press Institute ko kuma IPI a taƙaice mai headquarter a birnin Vienna da ke Austria. Ta bayyana wannan korafin nata ne a wata wasiƙa da ta aika wa ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad. IPI ta kwatanta matakan da dakarun Najeriya suka ɗauka akan gidan jaridar da suka hada har da karɓa wasu kwamfutoci a matsayin hari kan ƴancin walwalar ƴan jarida. A yau Litinin ne rundunar sojin Najeriya ta fitar da wata sanarwa inda ta kara matakan da ta ɗauka tana mai cewa gidan jaridar na Daily Trust ya fitar da wasu bayanan sirri ne kan yadda sojoji ke yunkurin kai wani hari akan mayakan Boko Haram. A cewar rundunar sojin ta Najeriya, wallafa waɗannan bayanan sun jefa rayukan dakarun cikin mummunan haɗari. Amma cibiyar ƴan jaridar ta IPI wacce ke kare haƙƙoƙin ƴan jarida a duniya ta ce babu wata hujja da ta tabbatar da gaskiyar ikirarin da sojojin Najeriya ke yi.
A gaida Daula Salim. To kan wannan sabanin da aka samu tsakanin dakarun Najeriya da gidan jaridar na Daily Trust muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku amma kafin nan bari mu dan shakata da wannan.
Baban kanmu dan Usman.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Kakar amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga Jos Jahar Plateau. Ware ne akan layi?
Kuna magana da Alhaji Babaji mai Gondo, mai Gondo Jos Plateau Kandahar.
To muna jin ka Alhaji Babaji.
To abinda wannan abu ya faru mu kanmu mun yi bakin ciki da wannan lamari da ya faru da ƴan jarida. Amma saboda Allah su ƴan jarida su dinga ba hukumomin wannan hadin kai saboda wannan munafikan azzalumai ƴan Boko Haram din nan Allah ya tarwatsa mana su ya mana maganin su Allah kuma ne ya mana maganin wannan abu su kuma jami'an tsaro da Allah su dinga sirri da kunda ta ƴan jarida da ƴan jarida su ne idan mu annabi a duniyar nan gabaki daya in ana kunda ta musu ya zamu mu makafi ne tunda ba mu sa abin da yake gudana ba dan Allah dinga ba juna hadin kai a dinga hakuri da juna dan Allah Allah ya mana magana wadannan zalimai
to muna godiya Alhaji Babaji Jos bari mu je Kebbi wanne ne akan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam
kana magana da dan Asabe mai fata ya wuri
kai to muna jin ka malam dan Asabe
to gaskiya wannan bayani da naji ban ji dadi ba gaskiya ya kamata a ce gaskiya duk wani bayani da gidan jarida zai yi to ayi bayani daidai gurgudu kada a shiga gonan wani domin bayanin da sojoji suka yi cewa an bayyana wani siri wanda ba su ji dadi ba to gaskiya wannan bai dace ba in dai har abinda ita rundunar soji ta Najeriya ta faɗa haka yake to ina kira ga ƴan jarida don Allah don annabi zuwa gaba idan za a yi wani bayani to ayi bayani daidai gurgudu kada a shiga gonan wani a wannan shine gudunmuwana da fata za ku tashi lafiya
to muna godiya dan Asabe daga jihar Kebbi zamu je can kudu maso wato arewa maso gabashin Najeriya jihar Taraba wane ne akan layi
Jamilu bugawa ne karamar hukumar Kebbi Taraba
muna jin ka Malam Jamilu
to a gaskiya abinda sojojin nan suka yi ba mu ji dadi ba amma kuma gaskiya kuma ƴan jaridu kuna da laifi laifinku shine su sojojin nan da kuka da suna da rai da ya kuma ɗan jaridu da a rinka samu ainihin resilient secret na soja ba a gefen harkar tsaro a gefen jarida ba to ku abinda kuke yi gaskiya kuma ku gyara aikinku kuna da damuwa ta wannan wajen gaskiya
to amma Malam Jamilu ba ka ganin kaman kokari ne na sanar da jama'a a halin da ake ciki misali kaman ita abinda gidan jarida ta Daily Trust ta yi
eto ta haka bai baki ba amma sanar da jama'an nan ai ka ji hujjojin da sojojin suka kawo su ma hujjan su ne karfi ne wancan kungiyan ɗan jaridu na duniya ko wanda ta fitar da sanarwar nan to ai jama'a gaskiya ba ma gane lamarin kai aikin su wannan kungiyoyi ne kawai na wani suna da wani manufa na daban gaskiya
Ra'ayin Jamilu daga jihar Taraba kenan zamu tsallaka can kudu maso yammacin Najeriya a jihar Oyo wani ne akan layi
sunana Alhaji Rabiu Abdullahi Dandume daga jihar Oyo Najeriya
to muna jin ka Alhaji Rabiu
a gaskiya lokacin da aka yi wannan mu karanta a jarida kuma mun ji a rediyo abinda ƴan jaridun nan suka yi gaskiya mu kanmu talakawa ba mu ji daɗin wannan abu kwarai ba domin duk mai shirin tankarar wani da rayuwar shi ko da fatar cin zarafin shi wani ya sauri ya ce ai gashi an tattaru ana nufin afka masu da miyagun makamai to tankar an sanar da su ne ko da yake mu ba karatun jarida muka yi ko kuma karatun tsaro muka yi ba a gaskiya da wannan mutane suka dame mu a Najeriya ko kana kusa ko baka kusa hankalinka na tashe muna roƙon ƴan jaridu domin mu su ne idan mu gaba da baya ciki da waje to ya kamata su rika rufa asirin abubuwa irin waɗannan a gaskiya mu ba mu ji daɗin saurin faɗin nan da suka yi ba saboda duk
to muna godiya Alhaji Rabiu ga wani kira mun samu daga jihar Kebbi yawa na Kebbi muna jinka na Kebbi wake magana
eh kaman kana magana da Abdullahi Muhammad daga birnin Kebbi
yawa to muna jinka Abdullahi
to gaskiya wannan abin da ya faru gaskiya kaga sirrin tawa na su kuma ƴan jarida suka yi kaga su waɗancan sun yi abin su secret to amma kuma su ko ƴan jarida sun zo sun bayyana da wannan abin kowa daga cikin su shina da nashi inda ya dogara to amma don Allah muna son don Allah ku zanka kamanta muna ga jami'an tsaro ku ba ku yi laifi ba su kuma ba su yi laifi ba dan su ma dan su kare kasana
to muna godiya Abdullahi Muhammad daga jihar Kebbi kada dai a manta lambar da za a kira ita ce 2022655 yau mun bude layi ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan sabanin da aka samu tsakanin dakarun Najeriya da gidan jaridar Daily Trust kan batun cewa sun wallafa wasu bayanai da suka sabawa dokar tsaron ƙasa mun samu kira daga jihar Kaduna wani ne kan layi
Assalamu alaikum sunana Tahiru sakatare unguwar Katsina ku kuma ke Kaduna IDW local government Kaduna Nigeria
to muna jin ka Tahiru
to alhamdulillah naji abinda ake tattauna amma gaskiya ni zan kira ga kamfanin jaridan nan gaskiya domin Allah sun yi kurkure tunda abinda ba a riga an aiwatar ba ana shiri ne kuma su fitar da shi a matsayin gashi za a yi kaga sun sa sojojin nan a cikin tsaka mai wuya tsakani da Allah haka bai dace ba da fatan za su gyara kuskuren su zuwa gaba a tashi lafiya Dahiru sakatare
muna godiya Dahiru sakatare daga Kaduna muna Kaduna har ila yau wani ne kan layi
kuma rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
amin wa alaikum assalam wa rahmatullah
malam Muhammad Lalo barka da yammaci
Alhaji Musa barka da dare
yawa alhamdulillah eh Alhaji Musa garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to muna jinka
to gaskiya al'amari ne abin da nake dubawa kaga wayan ɗan jaridu dai abokan ayyukan mu ne gaskiya tsakani da Allah kuma idan muka dauka gaskiya za ka ga da yawa wasu ɗan jaridan suna kokari da duk abubuwan da za su wallafa domin su ga sun ci zarafin wani ya kamata mutum ya tsaya rike aikin jarida ke da daraja kuma a san ya kamata inda ya kamata duk abin da za ka yi ka tabbatar da cewa ka yi ne domin ci gaban ƙasa ba wai abin nan ba amma kuma muna kira ga sojoji ya kamata a ce su kan sarka ƙalin ɗan jaridu suna aikinsu amma gaskiya wani zubin wasu kan jaridun fa suna zakewa ya kamata dai a ce ana samun balance and check and balance da ƙarshe inda muka fatan alkhairi ya tashi lafiya Alhaji Musa Garo
to mu ma haka Alhaji Musa daga Kaduna za mu je Maiduguri jihar Borno wane ne kan layi
assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
na da ina neman ku ban same ku ba sai Allah ya hada mu
Allah sarki gashi ka same mu mai sunanka
to sunana Alhaji Kamilu daga Maiduguri
to menene ra'ayinka
ra'ayina game da wannan ya kamata a ce su sojojin da su da ƴan jarida su haɗu su dinga aiki kai daya ba wannan ya aikin shi daban wannan aikin shi daban balle a samu ainihin rabuwar kai a ce wucece ku cece ku ce ya kamata su kansu ƴan jarida su dinga tuntuban sojojin abin da ya dace su faɗa
to madallah mun gode an daga mana hannu lokaci ya kure muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin bayyana ra'ayinsu kanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFL ta koma shirin dawo da tsohon dan wasanta da ya murabus daga bugawa kasar wasa Victor Moses Moses dan shekaru 28 ya bayyana matsayarsa na jingine bugawa kasarsa ta asali wasa a watan Agustan shekarar da ta shige bisa dalilin cewa yana bukatar mai da hankali sosai a kungiyarsa ta Chelsea to sai dai da alama dan wasan bai sami shiga ba ga sabon kocin kungiyar ta Chelsea Maurizio Sarri a can baya a lokacin Antonio Conte Moses na cikin ƴan wasa na gaba-gaba da ke farawa a kowace wasa to amma lamarin ya canja a lokacin sare inda wannan kakar wasannin ya sami bugawa ne a wasanni shida kacal a baki daya biyu ne na gasar premier yayin da sau daya talaka fara buga wasa da shi shugaban NFF din Ahmadu Penic ya ce ya shirya tafiya domin tattaunawa da dan wasan da kuma jami'in kasuwancin sa domin duba yuwar dawowarsa a bugawa kasar sa wasa Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta ce kasar Gini ta amince ta karbi bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2025 a maimakon ta shekara ta 2023 da yake zantawa da manema labarai a lokacin wata ziyara da ya kai a kasar ta Gini tare da shugaban hukumar kwallon duniya wato FIFA Gianni Infantino shugaban hukumar ta CAF Ahmad Ahmad ya ce shugaban kasar Alpha Conde ya amince da dagewar da aka yi na karbar bakuncin gasar Ahmad ya ce lamarin iri daya ne da na kasar Kamaru wacce za ta shirya gasar ta shekara ta 2021 bayan da aka karbe mata gasar shekara ta 2019 a watan Nuwamba tun a shekara ta 2014 ne hukumar ta CAF ta tabbatar da fafata gasar ta shekara ta 2019 ga kasar Kamaru 2021 kasar Ivory Coast da kuma kasar Guinea shekara ta 2023 to sai dai bayan canja wannan tsarin kasar ta Ivory Coast wacce yanzu ta amince ta karbi gasar a shekara ta 2023 a can baya ta garzaya kotun musamman ta wasanni inda ta kalubalanci matakin na hukumar CAF da baiwa kasar Kamaru gasar ta shekara ta 2021 Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice
To a takaicen gwamnatin kasar Gabon ta kwace iko da Libreville babban birnin kasar bayan wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a cewar jami'ai a yau din Litini wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran juyin mulkin Laftana Kele Adon Obiang wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abin da suke kira kungiyar ɗan kishin kasa da kuma kare jami'an tsaron Gabon Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi jawabi ma kasar a gobe talata kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron kasa dangane da kan iyakar Amurka da Mexico kafin ya je wurin da kansa ranar Alhamis saboda ya gane ma kansa irin kokarin da ake yi wajen dakile kwararowar bakin haure Shugaban Amurka Donald Trump har ila yau ya ce zai janye sojojin Amurka 2000 daga Syria ne yadda ya kamata a yayin da kuma ake ci gaba da yaki da kungiyar ISIS. Mutane sama da 30 sun mutu a Afghanistan akasari mayakan gwamnati bayan da mayakan Taliban suka farma wasu wuraren duba ababen hawa yayin da wani ban kuma ya bararraka wata kasuwa mai cike da jama'a a cewar jami'ai a yau din nan Litini mayakan na Taliban sun kaddamar da wasu hare-hare a wasu gundumomi biyu da ke lardin Bani
Masu sauraro baki daya abin da ya soka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan na safe a gogon Ghana in zaman din shi Ibrahim Kalmasi Garba da yata ni gabatarwa da Julie Leather Creation da ta hada mana shirin baki dayan sa sai injiniyan mu David Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na mu da Amurka a birnin Washington DC salamu alaikum Thank you.